gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
an cimma matsayi tsakanin gwamnatin tarayya da gamayyar kungiyoyin kwadago akan batun mafi karancin albashi ga ma'aikata Majalisar Wakilai ta kalubalanci gwamnatin tarayya akan kudin da aka warewa aikin wutar lantarkin Mambila cikin kunshin kasafin kudin baɗi. Dattawan karamar hukumar Binni sun ce da sake akan sunan Muntari Ishaq da gwamnan Kano yake kokarin nadawa a matsayin kwamishina. Majalisar Dokokin Jihar Kogi ta tsige mataimakin gwamnan jihar Simon Achuba bisa zargin sa da wasu manyan laifuka. Waɗannan da ma wasu suna nan a cikin shirin na kowanne gauta na wannan lokaci. Masu sauraro assalamu alaikum Adamu Suleiman Muhammad ke muku sallama a cikin shirin na kowanne gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin yan siyasa na kashin kansu bisa al'adar demokradiya kamar yadda sashi na 39 na kundin tsarin mulkin kasar nan ya bada dama bayan tsawon lokaci da aka dauka da kai ruwa rana tsakanin gwamnatin tarayya da yan kwadago a daren jiya dai gwamnatin tarayyar ta ce ta cimma matsaya da gamayyar kungiyoyin kwadagon akan mafi karancin albashi na naira 30,000 kamar yadda karamin ministan kwadago Festus Kiamo ya bayyana tattaunawar da aka kwashe tsakanin shugabannin kungiyoyin kwadagon da wakilan gwamnatin tarayya ya shafi wasu tsare-tsare guda 12 ga ma'aikatan a cikin dai rajejeniyar da aka cimma cewar ma'aikatan da ke mataki na 7 zuwa na 12 za su samu karin albashi tsakanin kashi na 14 zuwa kashi na 23 cikin 100 yayin da waɗanda ke biyan su albashi na musamman da ake kira da cohens za su sami karin albashi na kashi 23.3 zuwa kashi 10.5 cikin 100 na mataki guda idan dai mai sauraro bai manta ba a makon da ya gabata kungiyar kwadagon ka bayyana aniyar su na tsunduma yajin aiki a ranar 16 ga watan nan to sai dai didda wannan matsaya da aka cimma tsakanin gwamnatin da kungiyoyin kwadago a gefe guda akwai masu fashin baki akan al'amuran yau da kullun irin su Comrade Usman A Aliyu da yake cewa batun karin albashin kawai dai an yi irin abin nan da ake cewa kashin dankali wanda na sama yake danne na kasa domin a tsarin ba kalli lamarin na kasa ba
yanzu an ce karamin ma'aikaci zai dau 30 kwata-kwata 12,000 ya samu kari amma yanzu idan ka zo ka dauki waɗanda suka aka yi wa kari kamar wanda zai daukan maka naira 400 ko naira 200 ai kaga karin sa yana da yawa yanzu ka dau wanda zai dau 400 misali da yake grade level can wajen kotun misali zuwa a wajen 17 din nan ai kaga karin sa ma shi 60,000 aka kara mai a wata daya to in ka tattara karin wancan ma gabaki daya na shekara mai 12,000 in ka lissafa sai wata 12 244 zai baka ka gani kwata-kwata ma na wata biyu nashi zai kama na ainihin manya
na fahimce ka shi tsarin rabon kudin yake ga matsayi na aikin da kowa yake yi akwai gyara kenan
gaskiya har yanzu ba ta yi daidai ba saboda har yanzu wannan karamin ma'aikaci ba wani kari akai masa da ya takara ya
kare amma wannan bai shafi dokar da aka yi ta ita kanta wannan dokar mafi karancin albashi din ba wanda kuma alhaki ne wataƙila majalisa
ito su majalisa sun riga sun yi nasu a matsayin su na minimum wage sun bada doka akan su shi kuma magana consequential adjustment kaga bangaren zartawa ne suka yi suka daidaita da su da wayannan kungiyoyin kwadago kuma kungiyoyin kwadago sun takure su saboda suna so su tafi yajin aiki su kuma suka hakura su kuma majalisa abin da za su yi kawai daya ne wannan kuɗi da aka ware a cikin kasafin kuɗi na wannan ƙarin albashi biliyan 160 tunda an yi wannan ƙarin kaga su sake ɗaukowa da cikin capital budget sake ƙara wanda kaga in ka tattara
babu dama da za a ci za a jan kirawo dokar a yi mata gyara kenan
ito za su iya kirawo ta su mata gyara amma kuma ai yanzu ba zai yiwu ba saboda su waɗannan ɗin ƴan labor ɗin ba za su yarda ba saboda haka za a yi ta tafiya sai dai yanzu a kuma zuwa capital expenditure ɗin wanda aka ware wanda za a yi wa talaka aiki a shi za a ƙara ƙaruwa a sake ƙara su waɗannan ƴan kungiyoyin kwadago
amma daga cikin abubuwan da suka shafi ma shi kansa kasafin kuɗin nan ana ganin fa an antaya kuɗaɗe ne kan abubuwan da suka shafi gudanarwa maimakon ayyukan da za a yi wa talakawa a ƙasa kana maganin kuma yanzu za a ƙara ɗaukowa ne idan har wannan al'amari na minimum wage ya shafi wancan tsari na ta fuskar kuɗin da kowa za a ƙara mishi a matsayin ma'aikaci baka jin ya shafi rayuwar da talaka zai tsinci kansa a nan gaba
eh sosai ya shafi rayuwar talaka ma guri biyu saboda kaga na farko dai tunda capital ake yi aikin da talaka zai gani ya taba kaga da an kwashe an kuma ƙara ma'aikata kuma ma'aikatan ba kananan aka ƙara ba wayannan dai manyan su suka fi amfana
ya gwada majalisa ba ta yin wani abu dan talaka kenan kawai wata dil yan jarihuji ake ƙara wa ƙarfi
ito wannan abin ai ba za ka sa laifin majalisa ita kadai ba saboda asalin su yan kwadagon ne da amma tun ƙarin albashin Najeriya akan haka suke dora shi sai a fake da talaka sai a ƙara ka haka mai ya zama kashin dankali kenan sannan kuma abu na biyu in ka lura shi kansa wannan ƙarin albashin su til dai maimakon ka ce an ƙara me ake cewa income to distribution ta harkar tattalin arziki an ƙara nisa sa karamin ma'aikaci da ma'aikaci na sama kenan kaga dai tana ƙasa dai tana dago ba a samu dai
don haka ne na mafita a wannan bangare
ito mafita shine su kungiyoyin kwadagon nan fa su daina kallon wannan ƙarin kuɗi shine sai ya taba ma maganar farashin kaya saboda duk kamfanoni sai sun saka wannan na gaya maka to idan kuma an ce mafita mafita su ya kamata su sabu cewa akwai ki kayayyaki da ya zigna rayuwa essential commodities yanzu baka misali ai mai regulation din price din sa gwamnati ce to kamata yayi su matsawa gwamnati ta dauko kayayyaki na rayuwa gwamnati ta sa musu farashi ta ranga regulation din su in za ta yi subsidy ta yi subsidy shine talaka zai iya samun sauki shine kawai mafitar da za a yi amma kullun a ringa wannan karin albashin to dai kudin da ka saka din shi za a kara a kuma kwashewa
Comrade Usman A Aliyu kenan mai fashin baki akan harkokin yau da kullun da wannan kuma bari mu leka majalisar wakilai inda muka ji kwamitin da ke kula da al'amuran wutar lantarki na majalisar ya tumci gwamnatin tarayya akan kudaden da aka ware bangaren cikin kasafin kudin badi na naira biliyan 127 haka kuma majalisar ta nuna takeicinta akan yadda gwamnati ke kashe kudi a tashar samar da wutar lantarki ta Mambila wadda tsawon shekaru 40 kenan amma babu wani abin ci gaba ya cewa an gudanar a wancan wuri kwamitin ya kuma tumci ministan lantarki injiniya Salamamman da kuma babban sakataren ma'aikatar Leos Edison lokacin da suka bayyana a gaban kwamitin domin kare kasafin kudin ma'aikatar a cewar shugaban kwamitin ya ce akwai ayyuka da dama da ya kamata a gabatar da su kafin aikin ya zama tabbatacce da al'umman Najeriya za su amfana maimakon narka kudi da ake yi a wancan wuri to sai dai wannan tuhuma na zuwa ne daidai lokacin da ƴan hamayya irin su Aminu Gurgu mai fulo ke cewa dama sun fada babu wani canji a lamarin mulkin gwamnatin jam'iyyar APC
al'umma suna cikin ha'ila haula'i musamman ƴan arewacin Najeriya mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya dada ba da umarni ko yadda ya amince ya dauki naira miliyan 10,000 domin a gyara iyafar Enugu mai girma shugaban ƙasa ƴan Najeriya ko ƴan arewacin Najeriya jihar Kano ta bashi ƙuri'a da Enugu da Lagos bata bashi ba ya ilahi ina mutanen
Najeriya ba su can haka ba Najeriya ba ce
ai ana ga ma magana ƙuri'a ya kamata mu ma ƴan Najeriya ne a ba mu duk abin da aka ba Enugu da Lagos
ai duk abubuwan da kuke faɗa su ma ƴan arewacin Najeriya suna zuwa suna amfana da wadannan abubuwan da ake yi a can din tunda din Najeriya ce mai isa za a tada jijiyar wuya
amma mu he kulle mana boda gam arewacin Najeriya matasan mu da komai mu lasa aikin mai girma shugaban ƙasa muna so mu ga ya masa al'umman Najeriya musamman arewacin Najeriya sune naka karkamanta da wannan abu kuma nayi mamaki naji mai girma ministan gona Sabananu da yayi wannan magana akan wai abinci maimakon ya bukoi da ministan makamashi wanda APC ta yi propaganda akan wutar lantarkin Mambila ƴan Najeriya ba su ga komai ba mai girma ministan makamashi yace ko site ko share wajen ba ai ba na so Sabananu ya koyi da wannan mai girma ministan makamai amma bai ga al'umman Najeriya bai ga
gaskiya da ke cikin lafazin sa har yanzu shine baku gano ba kun fiso kullun a ringa jawo wa kasa din matsaloli kala-kala
gaskiya ko rahin gaskiya ko kare kujerar sa muna so ji tsoron Allah kai gaggawa mai girma shugaban kasa ka cire Sabananu nono daga ƙarshe din masoyin Buhari duk inda yake ina tabbatar ma ba shi da hujjoji wanda zai iya kare shugaban kasa a yanzu yake kawai yake
Aminu Gurgu mai fulo kenan dan jam'iyyar PRP mai dan mukulli a nan Kano A yanzu dai muna batun na majalisa inda muka ji Musa Mujahid Zaitawa yana yabawa Sanata Kabir Ibrahim Gaya akan kudirin da ya gabatar akan batun sace wasu yara a nan Kano.
Sanata Kabir Gaya bai kasa a guyo ba sai da yake kudiri duk da majalisa tana zaman budget defense na hutun sati biyu wajen tafiyar da tanadin kasafin kuɗi na ƙasa amma ya ja hankalin majalisa ta zo ta yi zaman gaggawa a ranar Talata don gudanar da wannan kudiri wajen kafa committee da shugaban majalisa ya amince ya yarda da ƙuri'ar abokan aikinsa sanatoci suka yi kudiri wajen tabbatar cewa an kafa committee wanda zai sa ido ya binciko ragowar waɗannan yara da suke a hannun waɗancan mutane wanda suka sace su. Kuma alhamdulillah wannan nasara da aka samu ta kai a yaba masa wanda gashi har matasa suna zanga-zanga nuna goyen baya a tare da shi a jihar Kano a wannan rana, wanda kuma muke gode musu da wannan kokari da suka yi na nuna kishin su da wannan al'amari da sanata ya zama mai kishin al'umma sa yayi.
Kana yaba masa ne kamar yadda kake cewa ya mika wannan kuduri, akwai ana ganin sanata Barau shine ya mika wannan kuduri shi kaman goyen baya yayi. Taya kake gani masu sauraro za su iya gamsuwa da cewar shi wakilin da kake yaba shi ya mika a wancan kuduri?
Duniya ta gamsu da cewa sanata Kabiru Gaya shi ya kai wannan kuduri, kuma alhamdulillah jaridun Najeriya sun buga wannan zama da aka yi, hotuna sun fita wanda duniya ta ga wannan kuduri wanda sanata Gaya shi yayi shi a zauren majalisa, kuma sanata Ahmed Lawan ya amince da sanatoci guda 109. Ba nazo bane dan maganar wani, nazo ne dan in tabbata wa al'umma gode da suka yi akan wannan abu da sanata yayi musu.
Injiniya Musa Mujahid Zaitawa daga gidan sanata Kabir Ibrahim Gaya. Har yanzu dai muna yankin Kano ta Kudin, inda zamu leka karamar hukumar Sumaila da muka ji matashi baban Nera Beta na jam'iyyar PDP Konkwasiya yana kira ga ƴan kananan hukumomin Sumaila da Takai da cewar su kwantar da hankalin su, domin nasara tana ga Siraja Idris Kanawa.
Mu shari'a muke yi da jam'iyyar APC, domin ina tabbatar maka mu Siraja Idris Kanawa a madadin sa muka shiga takara da jam'iyyar mu ta PDP, muka buga da shi kuma muka zo na biyu. Yau kotu tace jam'iyyar APC ba su gaskiya ba wajen fitar da sakamakon su, don haka wanda ya cancanta ya zama zababban dan majalisa mai wakiltar Takai da Sumaila Siraja Idris Kanawa ne. Muka tafi kotu a nan jihar Kano ta tabbatar da cewa Siraja Idris Kanawa shine zababban dan majalisa mai wakiltar Takai Sumaila. Wannan dan majalisa na yanzu ya dauka kara, muka tafi Kaduna, kuma ina tabbatar maka kotuna fa a Najeriya yanzu adalci suke yi, gaskiyar ka ita ce za ta fidda kai.
Dan haka in haka ne, tunda kunya da gaskiyar ita za ta fidda ku, kuma ku shiru mana ku jira lokaci.
Ai mu da man ba mu da dar, abinda muke shine yanda muka zo muka dinga kiraye-kiraye kotunan jihar Kano suka yi mana adalci, a Kaduna ma ba mu da dar, domin ita kotu da hujja take amfani. Yanzu ba ba ta muke cewa alƙalan nan ku yi kaza ba, ai ba sai mun ce musu su yi gaskiya ba, gaskiyar nan ita kowa yake kyautar da tandasi. Kuma in Allah ya so ya yarda, Siraja Idris Kanawa yanda kotun Kano tace shine zababban dan majalisa mai wakiltar Takai da Sumaila, haka kotun Kaduna ma muna sa rai za ta ce shine zababban dan majalisa mai wakiltar Takai da Sumaila.
Idan hukunci sabanin abin da kuke so ya biyo baya, za ku daukar dara?
Ai ina tabbatar maka yanda kotun Kano ta tsefe ta gano gaskiya, ita ma kotun Kaduna za ta tsefe ta gano gaskiya. Kuma ina tabbatar maka da izinin Allah, mun san Allah shi yake yin komai. Wannan dan majalisa ne yanzu ai baya shiga cikin mutane, talakawa ba sa murna da zuwan sa.
Amma baka jin irin abubuwan da yake yi har da samun ruwa jama'a su aikin yi?
Ai propaganda ce, kuma daman haka ce an baka mulki, akwai yan kukuma da za su so su kewaye ka. Har yanzu babu wani halaltaccen dan Takai da Sumaila da izo iya ba wani dan majalisar, duka yan kukuma ne suka kewaye shi, za su samu abin da suka samu da dan takaitaccen lokaci kafin yin Allah su yarda kotu ta sake dawo da shi kasa ta dora Siraja Idris Kanawa.
Da batun samun nasara da matashin Konkwasiya baban Nera Beta yake yi, zamu leka zauren bikin yayi matasan da suka ci gajiyar shirko yadda sana'o'i daga dan majalisa mai wakiltar kananan hukumomin dawakin Kudu da Warawa Honorable Mustapha Baladawaki yayi, inda a yayin taron muka ji Muhammad Inusa wanda ake walakabi da dan dukko yana jinjina ga wakilin nasu.
Ina ɗaya daga cikin ɗaruruwan matasa waɗanda suka amfana da tagomashin koyar sana'o'i iri daban-daban a ma'aikatar ITF da ke Dorai. Kuma na koyi sana'ar yadda ake sarrafa aluminium a yi sliding door da ƙofofi da sauransu.
Da me da me kai aka baka na aiki?
Akwai mashin da zaka yi cutting down aluminium ɗin da shi, da wanda zaka huda gurin da zaka sa notuka ka haɗa aluminium ɗin da sauran abubuwa da dama, da kuma kuɗi da aka bamu don haɗawa mu ci gaba da gudanar da wannan sana'a. Na samu wannan shugabana mu Honorable Mustapha Baladawaki, ba abin da zamu ce sai dai mu ce Allah ya saka masa alkhairi. Bayan haka akwai abubuwa da Mustapha ya yi bisa ga hangen nisan da yake da shi. Kafin mu zo ga wannan mataki, ya yi ƙoƙarin wajen kafa mana matasa a ma'aikatun gwamnatin tarayya daban-daban. So mummuran amfanin wannan abu da yayi ya sa mana wakili a wannan ma'aikata ta ITF Alhassamir Shehu, wanda cikin ikon Allah zuwan mu nan mun zama kama ma gidan mu ne nan gurin. Duk wani abu da muka gani gudanarwa wajen koyon wannan sana'o'i ya zama mana cikin sauki, an gudanar da kowace irin sana'a yadda ake da bukata, kuma mun samu gogewa 100%.
Amma ana kalubalantar shi dan majalisar taku na rashin sauke nauyin da ƴan kananan hukumomin da
yankin Kudu da Wara suka dora masa.
To wannan dama abu ne da ya faru ko da tarihi. Irin wannan ma ba za mu waiwaye su ba dan yanzu idan mun yi duba ma da irin ayyuka da muke samu na ci gaba wallahi alazim tunda aka kafa Najeriya ma ba yanzu ba tunda aka fata ba mu taba samun da wannan za a kwatance da shi mu a arewacin Najeriya a gurin mu kamar wannan mu sababa labdoki ba. Kuma alhamdulillah akwai tsari da Mustafa Bala yake da shi domin an ce matasa su ne kashin bayan al'umma. Wannan Mustafa Bala ya sa matasa a bangarori daban-daban. In ka duki Alhaji Murshehu a wannan ma'aikata a can zaka ga Alhaji Sani Plenty sa Alhaji Baban nan da sauran matasa jajirtattu da ya dora a gurare daban-daban waɗanda suke kokari wajen zakulo matasa a bangare daban-daban na kananan hukumomin dokin Kudu da Wara.
Za a iya cewa kai dai kwalla ta biya kudin sa.
Alhamdulillah ta biya kudin sa bulu kuma tana kuma biya.
Muhammad Yunusa mai lakabin dan dukko daga karamar hukumar Dawakin Kudu. To daga yankin Dawakin Kudu bari mu gangaro akalar shirin zuwa karamar hukumar Tarauni inda muka ji Umara Gedigedi yana cewa daga salon tafiyar dan majalisar su na tarayya Honorable Hafiz Ibrahim Kawu kulliya za ta biya kudin sabulu.
A madadin Comrade Hafiz Kawu Ibrahim dan majalisar tarayya na karamar hukumar Tarauni a madadin sa da ni kaina Umara da ƴan karamar hukumar Tarauni musamman councilori ciyaman na karamar hukuma ana yi wa mai girma gwamna Bangajiya daban dawowa da kuma murna ƙara tabbata akan wannan kujera Allah ya tabbatar masa da cewa zai ƙara yin shekara 8 musamman
amanta an dauka ƙara
a didda an dauka ƙara wannan magana shari'a tana can tana shi kuma yana nan yana ci gaba da gudanar da mulkin sa musamman councilan mazabata ta Gedigedi Kudu Alimadu kayi kokari bisa jajircewa da nuna farin cikin ka na irin abubuwa da ka shirya wa mai girma gwamna a wajen karban wannan taro ana godiya sannan karamar hukumar Tarauni yanzu Comrade Hafiz Kawu Ibrahim ya ce a sanar da ku a gaya muku cewar ku yi hakuri nan da dan taki kadan al'umar karamar hukumar Tarauni zai zo zai jika musu makogaran su a matsayin su na ƴan jam'iyya waɗanda suka yi wahala maza da mata.
To ina aka kwana game da maganar rushe shugabancin da tawa kuma.
Maganar da muke a yanzu dai Comrade Hafiz Kawu Ibrahim yayi maganar cewar a bari yanzu gashi yazo ana rabe-raben form suna bi lungu da sako na cikin karamar hukumar Tarauni kowace mazaba akwai wakilansa waɗanda abin yake a hannun su suna bi ko ina da ina ana babba mutane nan da dan taki kadan al'umma insha Allah za su wasu dara za su dariya za kai a ce insha Allah an samu dan majalisar da ba a yi tunanin zai zo zai taimaki al'umma ba.
Umara Gedigedi kenan dan siyasa daga karamar hukumar Tarauni. Daga Tarauni wata sabuwar dambarwa ce take neman barkewa a karamar hukumar Binni akan batun wanda gwamna zai nada a matsayin kwamishina daga wannan karamar hukuma. Inda muka ji daya daga cikin dattawan wannan karamar hukuma Hamza Usman Darma yana kira ga gwamnan Kano da ya duba akan yunkurin nada muntari Ishak a matsayin kwamishina da hakan ba zai haifar da dame ido ba.
Kuma bana shakka kan cewa shi shugaban jami'a bai jin tsoron kowa kuma mai girma gwamna duk wanda ya isa cikin municipal wallahi na tare da gefen mu duk wanda yake cikin wannan tafiya mai son ka ne dan Allah mai son ka ne dan ci gaban Kano kada wayannan mutane wanda ba komai bane in ka auna da abubuwan da kake to ka zo wajen nan su baka wani tsoro ka kasa dauka hukunci akan su. Allah ya ce in gaskiya ta zo komai sai ka kawar da shi. Akwai lokacin da muhi wanda yake da kula da anti corruption akai kara a wajen suka an bada miliyan 6 da wani abu ya kamo waɗannan mutanen da nake magana akan su suka amayar da wannan miliyan 6 da rabi aka kawo Gamma House gwamna yazo ya gansu da kansa amma ba wani hukunci da aka yi aka mayarwa da kawai shi mai kudi kudin sa kuma ka ba wannan mutum amanar jama'a mai girma gwamna ka yarda Allah ne ya baka kujerar nan ba wani ba duk wanda kake tsarin manin ya taimaka wallahi ba taimakon sa bane taimakon Allah ne shi wancan mutum ya raina jam'iyya ya raina gwamna ko ta hasfurin koriyaji kuma majalisa za mu kawo ku takarda a rubuce da waɗannan abubuwa kuma ruwanku ne ku duba su da adalci ruwanku ne kako kuma ku kanku security in kuka tantance kuka ji bashi da laifi sai mun tafi sama.
Dattijo Hamza Usman Darma daga yankin karamar hukumar Binni. Wani labari da yake iske mu yanzu nan na cewa majalisar dokokin jihar Kogi ta tsige mataimakin gwamna Simon Achuba daga mukamin sa. Tsigewar ta biyo bayan wani rahoton kwamitin bincike da gwamnatin ta kafa karkashin mai shari'a na jihar Justice Nasir Ajana. Kudirin da shugaban masu rinjaye na majalisar Hassan Bello ya gabatar domin tsige mataimakin gwamnan
bisa zargin sa da aikata wasu laifuka masu tarin yawa ciki har da batun kalaman da ya furta na cewa gwamnatin jihar ta Kogi Yahaya Bello ya rike albashin ma'aikatan tsawon watanni batun da kuma mutun yace ya bincika babu kashin gaskiya a wancan zargi da dakataccen mataimakin gwamnatin yake yi kafin mi sallama kungiyar dillalan man fetur ta kasa reshen jihar Kano karkashin jagorancin Alhaji Bashir Ahmad dan Malam na sanar da ayyukan kungiyarta a gobe asabar cewa akwai mitin na gaggawa da misalin karfe 12 na rana a ofishin kungiyar dake Hotoro NNPC sanarwa daga jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar Mansur Ubakore
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin na kowanne gauta a wannan lokaci a madadin Nasiru Salisu Zango Ibrahim Isaac dan uwa Rano Salisu Baffayo Kalisha Shatima sunana Adamu Suleiman Muhammad da na gabatar nake cewa assalamu alaikum fatan za a yi hutun ƙarshen tafiya.